أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار. بارك يا موسى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barkanmu da ganin wannan safiya mai albarka, safiyar Litinin ta 22 ga watan Ramadan, wata mai albarka, watan azumi na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1440 dai, wanda ya ci da 27 ga watan 5 na shekara 2019 lissarin da ake yi na haihuwar Annabi Isa alayhi salam. Yawwa, kai cikin amincewar Allah, Allah ya sake karkarawa wannan masallaci na Juma'a da ke cikin wannan gari na Lagos, saboda abin da muka saba na wa'azi da wa'azarwa musamman tafsirin Al-Qur'ani a cikin wannan wata mai girma. Kafin mu ci gaba ga ɗan tambayoyi guda biyu da suka rage a hannunmu, wannan ina ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato, barka da yau. Ta ce ni ce ne allura ta tagara ta haihuwa, ko kuma an ce ita allurar nan tana canza al'adar mace. Sai gashi ta canza mana al'ada, ina ganin jini ba a lokacin al'ada ba. Mi an matsayin azumi na? To, wannan allurar ta manya daga cikin matsalolinta ta likita al'adar mace. Shi kuma jini na haila ko da biki ba a yin azumi ko sanda da shi. Dole idan wannan jini ya zo a lasar da ita yake ba da sai dai in azumi ne a rama, amma sallah ita ba a rama. To amma kuma wannan ya zama to yana zuwa ne ba bisa tsarin da aka sani ba. Yanzu anan abinda za a kula da shi, za a kalli kalar shi da kuma wayansa, in ya yi kama da al'ada ya zama al'ada ne, illa ƙara yawa ne ta yi. Kaga kenan wannan abu yana buƙatar a yi kaka ɗanɗan, inda wata hanyar za a ɗauka a ɗauka, amma wannan hanya tana da matsala. Saboda in ta kawo gyara a wata matsala ɗaya, sai ta kaɓanna kamar biyar ko shida. To kaga abinda zai zama tuban da shi ta yi gyaran shi yawa bai daula amfani. Wannan kuma ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna tambaya, me hukuncin mijin da yake ƙaurace ma matarsa tsawon wata bakwai baya kula ta? Wani ai ba sai ma an yi wani dogon labari ba, kowa ya san yayi haram, don ba inda Allah ya ce kuna tare da mace ka ƙaurace mata har tsawon wata bakwai. Ko ma me ke faruwa tsakankanin ku, ai gara a zamna a tattauna a ga menene aka yi, in wa yake da laifi ko kai ko ita? Wanda yake laifi a sanar da shi laifinsa, amma cutar da mutum, wani cutar da wani, ai bai warware matsalar, sai dai ya ƙara. Allah ta'ala ya gafarta mana. To ƴan uwa, a yau kun sani rana ce da aka yi alƙawarin za a gabatar da gidauniya ta taimaka ma maraya. Wato shi maraya, wato wani yanki ne na al'umma a cikinmu, ba a wajenmu ba suke. Kuma Ubangiji mu ya ba ɗaukan nauyinsu. Ba zai yi ba daga wani gefe wata al'umma ce za ta zo ta kula mana da ‘ya’yanmu, ‘yan uwanmu, ɗiyan ‘yan uwanmu, ɗiyan yayyu da ƙanne da maƙwabta da sauransu. Idan muka yi haka to mu menene amfaninmu? Sannan a matsayinmu na mu musulmi ne, mun yarda da Alƙur'ani, mun yarda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na sani ko mutum ya yi karatu ko bai yi ba. Idan kana sauraron karatu ko ba kai kai karatun ba, za ka ji ana yawan maimaita ladan da ake samu wanda Allah alƙawarin zai bayar ga wanda ya taimaki maraya. Za ka ji ana yawaita maimaita ladan da ake samu wanda manzon Allah ya yi alƙawari wanda ya taimaki maraya zai samu. Kuma za ka ji ana faɗin narkon azaba ga wanda ya cuci maraya. Ta kowane irin cuta, musamman ta dukiyar shi, ko ta bakanta mishi rai, ko ta wulakanta shi, za ka ji Allah yana ta azaba, yana ta narkon azaba game irin wannan laifi. To na san duk abinda ayoyin Qur'ani suka cika da magana shi, to abin nan ko wajibi ne a kanmu. Ban ce ba akwai wani hizib da za ka zo a cikin Al-Qur'ani ka gama shi kaf, ba ka samu an yi wata magana a kan maraya ba. Ko kai tsaye ko kuma a kaikaice. Ko dai ka a cuce shi ko a taimaka mai cikin binne ka samu an yi magana. Ko dai a ce kai tsaye ka taimake shi ko kuma a hana ka cutar da shi. Ko a hana ka taimaka ma masu cutar da shi. In muka kalli irin wannan, ayoyi ne masu yawa a cikin Al-Qur'ani, duk inda Allah zai yi wani hukunci da ya shahi al'umma na zamantakewar yau da kullum. To cikinsu sai ka ji Allah ya kawo maganan maraya. Ga misali, Allah yana gaya mana wa'budullaha wala tushriku
bihi shay'an. Wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bilwalidaini ihsana. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا
الله سبحانه وتعالى كتوى وأبد الله كبوتا ما الله أمرنيني الله كيفا الأمر منزان الله صلى الله عليه وسلم wanda ni na shiga ciki kai ma ka shiga ciki ke ma ke shiga ciki duk umarnin ya shahe mu Allah ya ce lalle ne mai san gamawa da duniya lafiya mai san shiga aljanna wa abudullah ya tabbatar da ya bauta ma Allah shi kadai ba tare da ya hada shi da wani ba sawa'un cikin maza kake ko cikin mata kike dole ne ya zama tukin cikin bauta ma Allah shi ne wala tushriku bihi shay'a kar da mu sake mu hada Allah da wani kaga bayan an ce mu bautawa Allah kuma sai aka sake maimaita wani hani wanda a cikin labarin farko hanin ya shigo dan in an ce bauta ma Allah shi kare ai ya nuna babu wani to amma kuma sai aka sake fito da hanin wani aka ce wala tushriku bihi shay'a sai yake cewa wa bil walidaini ihsana uwa da uba su ma a kyautata musu matukar kyautatawa dan suna da haƙƙi da Allah ba zai yahe shi ba ba yadda za a yi Allah ya kyale mai wulakanta mahaifin shi ya zauna a wannan duniya cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba zai yi ba sai Allah ya jarrabe shi da wahala ya jarrabe shi da talauci ya jarrabe shi duk wani abin da zai bakanta mishi rai koda yana da wadata sai Allah hana mijin dadin abin idan kuma ba ya da wadata sai ta haduwa da abubuwa shi dai kwanciyar hankali dai ga mutumin da bai kyautata ma iyayen shi wani abu ne wanda ba zai yi ba dan haka nan Allah ya wuce mata cewa mu kyautata ma iyayen mu suna da girman haƙƙi a wurin mu wa bil walidaini ihsana yake cewa wa dhul qurba Allah yake cewa na wajabta muku taimaka ma ƴan uwanku na jini daga nan sai ce wali ya kama ko na'am sai marayu to kaga umarnin da Allah ya dauko a jere dauko shi bautar shi dole ne kyautata ma iyaye dole ne kyautata ma ƴan uwanka dole ne zumunci sannan kyautata ma maraya ma dole ne to ya zaka rabu wani kamar wani idan ka dauki wasu kace su ne wajibi kace wasu ba wajibi bane sai ka ka dalilin da suka zama ba wajibi ba kuma tilan mu ne ake da bukata mai haka kuma wannan shine bambancin mai imani da mara imani mai imani duk lokacin da Allah ya ce ayi abu yana yi kai tsaye bakin ƙarhin sa mara imani shine in Allah ya zartar da hukunci zai zabi na zaba yayi watsi da wasu to wannan bai zai zamanto imanin shi da wadancan da ya zaban ba sun amfane shi idan Allah ya kawo doka babu zabi a cikin ta duka zaka dauka kai aike ta in kaga ta sarai akan ka sai Allah ya san kana da larurar da ba za ka iya aikata wannan abun ba amma idan akwai wata dama ko mun karamar ta dama kake amfani da ita to sai Allah ta hume ka da haka nan mu musulmi da muke karanta waɗannan ayoyin to mu tabbatar da cewa ayoyin nan mu suke fuskanta mu ne za mu yi aiki da su ba za a kyale su ba a ce sai wani ne daga cikin mu zai aiki da su kage ki ta waliyata ma sai ce wa bini sabili ko wal masakini sai kuma talakawa masu karamin karfi sai ce wal jaridul qurba sai kuma makwabcinka dake gaki da kai ko yana kusa da kai ta hanyar zamantakewan ga gida ga kohaka ga tashi ko yana kusa da kai ta hanyar ga ɗan uwantaka ga kohaka ga tashi ko yana kusa da kai ta hanya uku ɗan uwanka ne makwabcinka ne sannan ɗan uwanka ne musulmi to duka kowanne yana da haƙƙi a kanka wancan wanda ya hada abu uku da kai ga musulunci ga kusanci ga ƴan uwantaka yana da haƙƙi wancan wanda ya hada musulunci da kusantaka ta gida da gida shi haƙƙi bi gare shi wancan da ya hada gida kadai ya hada ga gidanka ga nashi amma ba musulmi bane ba dan uwa bane na jini duk da haka yana da haƙƙi daya to bayan wannan sai ke cewa wannan wajarul junubi sai kuma makwabci da yake nesa wasu malaman suka ce makwabci na nesa shine makwabcin da yake da dalankanin gidanka da nashi akwai yan tazara akwai jayawa wanda ana kiran shi makwabcin nesa wasu kuma suka ce makwabcin nesa shine matar da kake aure tunda asalin ta kila ba ƴar uwa bace kila ma ba gari guda kuce ba alakar aure ya gama to waɗannan ana kiran su makwabta na kusa wani nesa kai wasu kuma suka ce a'a abokin tafiyar ka yayin da bulaguro ya kama ka ita ake faɗa da haka in wannan ya zamanto abokin tafiyar ka ne sai zamanto asahibi bil jambi aboki na nesa na gefen ka to sai zamanto ita ce matanka sai ce wa bin sabili sannan da kuma wato wanda suke baki masu wucewa suka ratso garin ku suna da larura to ku kama musu ku tallafa musu yadda ko ba ku warware larura gaba ɗaya ba za ku dai yi iyakar kokarin ku Allah ya san karfin ku sai ce wa ma malakat aymanukum haka da abinda hannayenku suka mallaka kuna da yaran gida masu muku aiki ko bayi ne ko yaran ku ka dauke su to wajibi ne su ma ku kyautata musu ku faranta musu rai sai Allah ke cewa inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura lalle ku sani Allah baya san wanda ya kasance mai alfahari mai takama mai raina mutane wanda baya san mutane su karuhe shi ya karu Allah azaba yake mishi da zarar an ce Allah baya san ka azaba ce ake ma kaga wannan aya wajibi ne Allah ya jero mana wanda dole sai mun yi kuma da irin nan ne ake tsere maka ko ka tsere ma wani ta hanyar alheri domin in ka lura ita shi addini ya zo ne ko in ce Qur'ani ya zo karantar da wasu abubuwa ne ga su na daya ya kulla alaƙar ta tsakankaninka da Allah mahaliccinka a samu cikakken tauhidi na biyu ana so a same ka da cikakkiyar ibada idan abin da shahi sallah azumi da makamantansu na uku ana so a same ka da cikakken akhlaq kyakkyawan hali wannan kuma kyakkyawan hali ya shahi al'umma da za ku rayu da su wanda kuke zaune da shi ne a nesa ko kusa ya ji daɗin zama da kai ya ga alherinka to daga cikin kyakkyawan halin da za ka yi ka ci ribar zaman duniya marayu suna daga cikin wanda za a ba kyakkyawan hali Allah ya ruha ma asiri duniya da lahira domin kyakkyawan halin nan galibi mu a nan shi muka rasa za ka samu mutum yana da ibada yana da ilimi yana da tauhidi amma kuma bai da kyakkyawan mu'amala to ya zamanto yana da targazonan wani taskaro a cikin rayuwarsa yana da nakasa bai cika ba kamilin mumini na kirki sai ka samu kamar kiristoci ko yahudawa sun kawo kungiyoyin taimako da kudade makudai amma kuma inda gida ke saka babu ibada babu yarda da Allah to mutum idan baya da ibada baya yarda da Allah da alherin da shi kuma yayi a banza kaga ya samu shi ma nakasa to idan su sun samu na ƙasa ta waccan hanya mu kar mu sake mu samu na ƙasa mai kamata mu samu cika kamala to wannan shi yasa kuke ganin ana yawan cewa mutane su yi kokarin su kawo wata gidauniya da za ta taimaka man marayu ita wannan gidauniya ta taimakon marayu ya kamata a ce tana aiki ko da wani zamani ma ba sai a azumi ba kadai domin radadin talaucin nan da marayu suke sha ba fa a azumi bane kadai ya shahe su a sauran watannin ma da ba na azumi ba da sauran ranaku to suna da wannan bukata akwai bukatan marayan da kuke tare da shi kar ka bari yayi kuka na rishi na baban shi kuma yayi kuka na rishin abinci in ya rasa baban shi to bai kamata ba kuma ya rasa abin da zai ci har ya rika tunawa da babana na da rai ni ma da na ci abinci kamar yadda wane ya ci abinci ko ya rika tunawa da babana na da rai ni ma da an muni riga irin yadda aka mawa ne to idan Allah wannan bai zame muku abin kunya ba bai zame mana mu musulmi abin kunya ba a wayi gari yau arnawa ne da kungiyoyinsu suke tallafa ma ƴaƴanmu marayu kai har ma wani mai uban yana samun tallafi daga irin waɗannan mutanen to wai addinin ku menene ya karantar da wannan abin ko bai karantar ba idan wani na gehe ya dauka ma addinin ku san bai magana irin wannan taimakekeniya ba ku kuma naku addinin yayi kowane addini matsawa da yawan bayani akan irin wannan taimakekeniya inda za a bi tsarin addinin musulunci kwata-kwata ba za a samu wani mutum musulmi da yake wulakanta ko tozarta ba wannan shi yasa a zamanin magabata
an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da mafaka tattalin arziki saboda sun yi adalci sun yi abin da ya kamata da dukiyar al'umma sun jagoranci al'umma wajen tsoron Allah da ibada da kyakkyawan mu'amala mu kalli Umar bin Abdul Aziz shekara bi kawai yana mulki katar bi bai dade ba ya kama mulki ne a hijiran manzon Allah tana da shekara 99 Allah ya karbi rayuwar shi hijiran manzon Allah tana da shekara 101 kaga ya shekara nawa birak amma a wannan shekara biyin wallahi ta bashi dama yayi aiki sai da ya kai ga a duniyar musulmi ba bakin kasar musulmi ba Najeriya kadai a'a nahiya ce mai fadin gaske wanda duk inda hadari ya zagaya he yayi ruwa a kasar musulmi ko ina inda yayi ruwa yayi a kasar musulmi saboda yawan ta amma babu wani dan adam kwaya daya talakkan da yake nema a bashi barka duk kowa ya wadata da abinda zai ci da abinda zai sha da biyan bukatun shi bai bukata wata zakka idan ka dauko zakka kana neman wanda zaka ba wanda kake tsammanin kai ma yake game da shi shi ma dauko tashi zai kawo ma sai ku game da kai da shi ku tafi neman wanda zaku ba sai da kai ga dabbobi ma sun gane an yi adalci suna da lafiya kura za a samu ta shiga garken awaki ko tumaki amma wallahi kura bata isa ba ta kama wata akuya ko kwaya daya tsoro take yaya akai aka gane shugaba ya rasu wani makiyayi ne yake kura ta warci tumkiye shi yace kai ina tamahanin ko babu mai martaba babu shi aka ce me ya sanya yace ai ban taba ganin a zamanin shi yana da rai ba kura ta ci dabba to tunda kaga kura ta fara warcan nan to babu shi kaga wannan ya nuna ashe addinin mu ne yake kowane addini kula da habbaka tattalin arzikin al'umma kuma sannan malamai suka ce yan kwa ku duba idan ka dauki littafai da muke koyan addini da shi na fikihu zaka samu littafi ya tattara abubuwa da dama ko yayi babin na tauhidi yayi babin ruwan da yake alwala babin alwalai babin sallah babin sahawu salati babin kaza yayi babi da dama na aure na shika na idda zaka wani yana da faji 10 wani yana da shahi 20 wani yana shahi 30 haka amma idan aka zo abin da ya shahi kasuwanci zaka in kowane babi yana da shahin takarda an rubuta shi shahin takarda 10 ko 20 to babin kasuwanci zai dauki shahi kamar 300 ko 400 saboda mu'amala ce ga tattalin arziki ana so a koya wa mutane da za su samu kyakkyawan tattalin arziki dan da shine ake gina al'umma ta zama lafiya dan da shine in aka yi ƙarfin ku ta wannan fannin za a maida ku wasu bayi za a maida ku sai yadda aka yi da ku a rinka sa kuma kuna abin da bai dace ba ku ba mun hukku bane amma dole ku saboda kun saki tattalin arzikin ku saboda shi ya sanya musulunci bai yarda da zaman banza ba musulunci bai yarda da a ce ga irin wani aiki da al'umma take karuwa da shi a ce kuma a cikin musulmi ba mai yin shi sana'a ce ta hannu ko kasuwa ce ko ma mene ne dole a samu musulmi ya wakilci al'umma dan ya tallafa musu a wannan fannin shi yasa musulunci babu addinin da ya kai shi kishi shi yasa ubangiji ya saukar da ayoyi da dama irin waɗannan ayoyin da suke fadar falalan maraya a wuri ba sa da safu ba dan kawai wani zama a lacca bai sa kidaye su ba to kuma haka ayar da take nuna azaba da hushin Allah da za a ma wanda ya cuci marayi ita ma in aka zo ana kidaya ta a karanta ta to za a yi lacca guda biyu ko uku bari mu dauko ɗaya tak kamar yadda muka dauko ɗaya a wajen umarni mu dauko ɗaya a wajen hani da Allah ya tashi zargin wasu mutane ko ya nuna mana kafircinsu bai ce ba da wane kafirai ne sai kawai yake tambaya daga bude sura he kaji tambaya ce ake tambayar ka ake ka san kafiri a'a akwai abin mamaki tambayar ka ho ake kawai yanzu ka san shi to kai in baka san shi ba daman so ake ba kai ka gano shi so ake a gwada ma shi in ma kai ne sai a nuna maka kanka yanzu in ka gyara in kuma ba kai bane sai a nuna ma din me yin wannan dai kafiri ne in ya gyara sai ya gyara sai Allah yake cewa ara aikan da bi
su kai bismillahir rahmanir rahim أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
ما لما يسكتي وانا سورة تنادى آيوي شدا آيوي أكو نفرقو سنا بياني أكن كاتري زلا وانا سنسا كاتري ayoyi uku na ƙarshe suna magana ne akan munafiki wanda shi ma dai makomashi dai da kafirin a ranar kiyama to ayoyi uku na farko Allah sai ya bude su da tambaya dama kun san Qur'ani wani lokacin Allah kan bude wata surar tambaya wani lokaci ya bude wata surar da rantsuwa wani ya bude ta da wasu harfa za ga ya sha bamban yadda ake bude surori to ita wannan sura ta daga cikin wanda Allah ya bude tambaya Allah ya ce ara'aita ka bani labari baka ga ba alladhi yukabbi bidin wanda yake ƙaryata ranar kiyama addin shine yawmul jaza ranar da za a yi sakamako a auna aikin da kai a inda ka rayu a duniya a biya ka da shi in alkhairi alkhairi in sharri sharri wannan yini shi ake kira yawmiddin kaba yadda ubangi yake cewa maliki yawmiddin shi Allah shine mamallakin yawmiddin kenan yawmul jaza to ara'aita alladhi yukadibu bidin baka gaba wanda yake ƙaryata wannan rana ta sakamakon baka san shi ba idan ya shiga cikin duhun al'umma ya bace ma ubangiji ya ce to bari in haska ma yadda zaka gane ko waye shi duk inda ya shiga duk lungun da ya boye ka gane shi sai ya ce fa zalika alladhi yad'u al-yatim shine wanda yake hankade maraya ya tunkuɗe maraya ya angaje maraya daga haƙƙinsa wato masu cin haƙƙin marayu su cuci bayan Allah marayu to suna daga cikin wanda ba su yi ba imani da kiyama koda sun ce sun yi ƙarya ce inji Allah saboda Allah dai da zai yadda yake karɓar imanin ya gurusa imanin kaga kun ba wanda zai karɓe shi domin imani wace karɓar shi wa zai biya shi Allah to he Allah ya ce naka imanin ba imani bane to yanzu kai ka tsaya kan wannan imanin sai ka nemi imanin wanne ne to imanin dan kai dan in ka tsaya kan wannan me abin ya ce ba shi bane ai ba za ta yana jayyar kai ba dan haka Allah ya ce duk wanda yake tunkuɗa maraya daga haƙƙinsa to ba mai imani bane to me za ka cewa irin mutanen mu a yanzu wanda su aya tana magana ne akan wanda ya cuci maraya to kai kuma sai ka zo kai ne kai maraya ma'ana ka kashe uban yaron kai wani sanadi a mulkin ka ko a wurinka aka kashe mutane ƴaƴan suka zama marayu kuma da gangan ka ba da dama akai haka dan biyan bukatun wata siyasa ko dan wani abu kuma sannan he ka cuci mutanen bayan ka kashe musu iyaye kuma ka zalunce su ayan nan kai kai alahi guda biyu domin ayan tana magana ne akan wanda shi baya da haduwa baya da haƙƙi a cikin kashe mutum amma dai ya cuci dan shi bayan mutumin ya mutu to wannan kuma akwai mutanen mai yanzu da su suna da haƙƙi akan kashe mutane a yiwa rayi za su kulle tashin hankali na siyasa da gangan a kashe mutane ko kuma su ba da dama dan a nuna dan su nuna ƙarfin su ko su nuna wata gwamnati ta gaza ayi ta kashe kashe dan a ce an gaza kaga su suka ba da dama kashe mutane sai a bar yara da mata an kashe musu uwaye ba mai iya daukan nauyin su yunwa tana galabaitar da su kaga shi kuma daga ciki daga shi wannan mutumin da ya saka haka ya tare makudan kuɗi na al'umma da shekara shekaru yana sata yana boye amma ba zai iya taimakawa ba yanzu mabalma kisan su yake to kaga wannan idan akwai wancan yana lahi to shi linkin ba linkin gare shi shi yasa nake cewa mu ji tsoron irin wannan zamanin namu anya idan da kafiran da za su dawo yanzu ba za ta gaba wani bambancin kafirci da ya darta na da domin kaga a irin wannan a zamanin su Abu Jahal babu wani abu a zamanin su Abu Lahab babu irin wannan abin haka kawai ku je ku kashe mutane kuma ku sace kudin sauran jama'ar garin wani lokacin ku ne za ku kashe mutanen ta hanyar kun sace duk abin da za a musu aiki a wayi gari saboda sata ku mutun ya mutu saboda babu magani a asibiti babu yadda zai yi ya samu abin da zai iya ci da kyau ko sha da kyau galibin mata masu juna biyu sun mutu a wannan kasashe namu saboda karancin abincin gina jiki saboda mazan su ba su da ikon kawo musu dan babu aikin yi sannan kuma kudaden suna hannun wasu su suna fantamawa suna walawa ku kuma kuna ƙara ƴan mokalewa kuna matsewa in kaga mutane ƴan ƙasa da ƴan ƙasa ka dauka kamar wanda suke aljanna da wanda suke wuta ai da ga wani ya lalace ya ko ya kode ya yayi irin yadda kada take kodewa amma kuma ga wani nan yana sheki amma duk ƙasa ɗaya ce kuma sai a ce wancan mai shekin wakilin wancan ne wancan ya tura kike mai wakilci ya akai haka aga babu alheri ana to wannan kadai yana daga cikin alama domin cikon ayata wala yahuddu ala ta'amul miskin baya kwadaitarwa a taimaka ma talakawa shi ba zai taimaka ba zai bada gudunmawa a taimaka ba zai bada ba shawara bal ma inda za a shawarce shi cewa a taimaki talaka hana wani kuma wannan shine al'adar mutanen mu idan da za a ce masu kudin da gare mu wallahi inda suka hudda kudade suka taimaka za su iya warware duk matsalolin talakawa ba tare da su kuma sun zama mutsiyata ba suna nan cikin arzikin su kuma arzikin su dai ya ƙara ci gaba ma ba ya koma baya ba to a irin wannan ne kuke gani kungiyoyi ana kawo kungiyoyi na komiti na taimakon marayu da nufin mu fito daga waccan bakar al'ada ta ruwa waccan bakar al'ada waccan bakin aiki na banna da muka saba yi na rishin taimakeke ne a junan mu dan mu dawo mu taimaki junan mu Allah ya mana buri fatan mu Allah ya mana albarka Allah ya ba mu ikon taimakawa Allah ya ba mu abinda za mu taimaka wanda kuma Allah bai hore mishi ba yana da kyakkyawan niyya Allah ka bashi lada kuma nan gaba Allah ka hore mishi abinda zai taimaka ba wannan gidauniya kadai ba idan akwai wani marayi da zaka iya daukar nauyin shi tun daga karatun shi na firamare har ya gama karatu idan kana da hali kai idan kina da wanda zaki ba shawara yayi irin wannan ki ba shi shawara zaki samu lada man dalla ala alkhairi ka fa'ilihi wanda ya nuna ai alkhairi da shi da wanda alherin da dai ne da haka nan ki ba da shawara akwai maraya gidan wani ko unguwar su wani ko wuri kaza ko maraidiya a dauki nauyin karatun su wanda za a koya ma sana'a dauki nauyin koya mishi sana'a maraiye ta isa aure a dauki nauyin auren da ita kada rishin mahaifanta ya gwada mata in an zo aure ita ba ta da gata ba ta da kowa kamata yin musulmi su tattaru masu arziki su mata duk kayan da ya kamata a mata kai bar ma in so samu dai a mata kayan da ba a ma wata mai uban ba duk abin da ya shahi ake yi na gado da katifa da kujerin daki da sauran ababuwa da ake gaggerawa na ado da sauran abubuwan da ake yi dan wannan kyalkyali da walkiya da sauransu duk a yi mata a rufa mata asiri ta ga da babanta yana nan da bai nan kusan tafiyar didde ne kawai ganin shi ne ba ta yi a tsakankanin mutane amma dai duk abin da zai tada mata hankali na rishin shi an yi maganin shi wannan kuma ko samu shi a tsakan mutane ko iya raya shi wannan ba aikin ku bane aikin Allah ne dan haka nan Allah shi taimaka mana Allah shi sa mu dace da aka bari mu karanta koda aya ɗaya a cikin tafsirin da muke domin ci gaba daga inda muka tsaya Allah ya ce
wadda kasirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير
الله سبحانه وتعالى ينا فلاء وانا آية والتكثير من أهل الكتاب يتي ديوة لكتكين أهل الكتاب يهود ونصارى burin da suke da shi a ranku wannan aya cikon ayoyin da suka gabata ne law yardunakum min ba'di imanikum kufara fatan ku shine ina da za su sa ku yarda bayan kuna da imani kun musulunta kuma su maida ku kafirai wannan shine burin duk in ba kafirci ba suka ga kai ka mutu akan kafirci hankalin su bai kwanta ba Allah ke cewa hasadan min indi anfusikum wannan hasada ce da suke yi muku a addinin ku sun san addinin ku addinin tsira ne addinin nasara ne addinin cigaba ne min ba'di ma tabayyana lahumul haqq domin bayan gaskiya ta bayyana gare su sun gane babu wata babu addinin da Allah zai karba a shiga aljanna, babu addinin da Allah zai karba idan mutane sun tsare sau da kafa ya mallaka musu duniya wannan gaba daya sai addinin musulunci. To suna hasadai ya zamanto kun mallaki duniya kun mallaki lahira. Kaka za a yi ba yadda za a yi su raba ku da duniya da lahira su sa ku asara sai in sun raba ku da addinin. Rabuwa da addinin ku shine asara. Idan kuna rike da addinin ku kun yi karhin asara. To a irin wannan dalilin ne ya sanya duk dubarun da za su yi ko kai tsaye ko su kai kai ko ta hanyar wayo su sa ku yi ridda. Ko ma tari ne in ma miliyan nawa za ta kashe dan suka kun yi ridda za su yi. Saboda hasadar da suke, domin sun sani idan wannan addinin muka rike shi daidai sau da kawa a nan duniya alƙawali ne na Allah babu mai iya ganin nasara, babu mai iya nasara akan mu. Domin ayoyi da dama sun nuna cewa in dai kai mumini ne to Allah ya yi alƙawali da kai kai ne za ka yi galama. كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا
وَرُسُلِي
kaga ana Allah kace kataba Allah Allah ya tabbata ya wajabta ma kanshi la aglibanna Allah ce wallahi ni zan yi nasara ni zan yi rinjaye da ni da manzannina da wanda suka yi imani da manzannina. Kuma wani ke cewa inna lanansura rusulana
walladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad.
Allah ke cewa inna lanansura rusulana lalle haqiqa mu wallahi sai mun taimaki manzannin mu da su da wanda suka yi imani da su a wannan rayuwa ta duniya haka ma ranar kiyama mu taimake su. A wata aya Allah ke cewa
wala yansuranna Allahu man yansuru
wallahi Allah sai ya taimaki wanda ya taimaki addinin shi. A wata aya daban wanda ba wannan ba sai Ubangiji yake nuna mana alƙawali ne wa'adallahu alladhina amanu
min كُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ.
Ubangiji bane yana cewa wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati. Allah ya kulli alqawli da ku cikin ku waɗanda suka yi imani suka kikkiawan aiki to Allah alƙawli in kaga kawai baka shiga ciki ba to imanin ne baka yi ba da kikkiawan aiki da yastakhlifu annahum fil ardi. Allah ce sai na sanya su shugabanni na ba su mallakar duniya a wannan duniya sai na ba su mallakar ta su suke faɗa a ji kamar yadda na ta'u mallakar duniyar nan ga masu imani suka gabata. Kaga annabi Nuhu Allah ya mallaka mishi duniyar zamanin shi. Kaga annabi Hud Allah ya hallaka kafiran zamanin shi ya mallaka mishi kasai. Haka Salihu, haka Ibrahim, haka Musa, haka ka'idar Ubangiji ce in kuka yi imani zai mallaka muku duniyar da kuke ciki. Abokin gaba ku za ku ga karshen shi. Kaga wannan ayar alƙawari ne ga na Allah. Ayoyi da dama sai Allah ya ce yayi alƙawalin wannan taimakon, yayi alƙawalin nasara amma sai ya ce ga muminai. In dai ku masu imani ne sharaɗin kawai imani ayoyin suna da yawa. To ashe in ko haka dai kafiri he ya san haka. Ya tabbata in ya barka kan imani, ya barka kan tsoron Allah, ya baka damar da ka fahimci Alƙur'ani kai aiki da shi, ya baka damar da ka fahimci sunnar manzon Allah kai koyi da ita. To ya tabbata za ka samu wancan agajin da Allah ya kawo. To in ka samu agajin Allah ina shi ina kai. To amma yanzu yaya za a yi ya raba ka da sunnar manzon Allah ya dora ka kan bidiya, ya raba ka da karatun Alƙur'ani ya shagaltar da kai da wani aikin banda, ya raba ka da imani da Allah ya sa ka kai imani da wani abu na duniya na banza wanda ba zai samu ba, wanda kuma ko ya samu bai da amfani. Haka kaga in yi haka ya taimaka ma kanshi kamar ya rage maka ƙarfi. Yanzu Allah ba zai taimake ka ba dan Allah sharaɗin alƙawalin sa muminai yace kai kuma yanda ka baro cikin masu imani in ma an yi dama-dama ka zama musulmi ne mai saban Allah to kai musulmi ne mai saban Allah marowacin musulmi mashayin giyan musulmi madinacin musulmi dan damfaran musulmi makaryacin musulmi danyi da mutanen musulmi ka dan luwadin musulmi to yaya za a yi waɗannan fasikancin su ba da dama ka samu wani abu to idan wannan fasikancin suka zo suka zame maka garkuwa daga samun alkhairin duniya da lahira makiyin ka kaga ya samu damar lallasa kai abin da ga dama wannan shine ma'anar hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq sai Allah ke cewa fa'fu wasbuk ku kauda kai ku yi afuwa ku kauda kai daga gare su hatta ya'ti Allah bi amrihi har Allah ya zo da al'amarin sa da taimakon addini inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle hakika Allah akan komai mai iko ne zai taimake ku amma sai ba da wani umarni yake cewa
aqimus salata wa atuz zakah وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير
kaga anan ubangiji bayan ya nuna mana me ya hakuri mu kauda kai wasu malamai suka ce wannan gabar zance an soke aikin ta da umarni da ayyaki wasu suka ce a'a ai duk lokacin farkon al'amari ana buƙatar afuwa da dan rangwame kida wani da yake abin bai sani bane in wani ya sani wani bai sani ba amma tabbas kamar yadda Allah ke cewa wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kafira sai kun ji cutarwa daga harshen kafirai na ahli kitabi da mushrikai zaka ji cutarwa tana fitowa daga bakin su dewa wannan ya kace ku yi hakuri wannan lan yatukum illa azab ba sa iya yi muku wani abu sai dai wannan cutar wata baki inde wa in tattaku inde kuka kiyaye dokar Allah kuka yi imani to wannan abin da suke ba zai muku tasiri ba amma in babu takawa babu imani zai tasiri ko ba zai yi ba zai yi tasiri wannan shine abin da zamu fahimta a haka da haka Allah ya ba mu umarnin cewa wa aqimus salata ku tsaye da sallah dan yin tarbiyyar rayuwar ku dan ku zama mutanen kirki wa atuz zakata ku bayar da zakka ku yi ihsani tsakankanin bayin Allah ya kuya kaga waɗannan ababe guda biyu da su ne dan adam yake jayo kansa ya shiga cikin layin mutanen kirki yawan sallolinka na farilla a cikin jami'i da yawan sallolinka na nahila a cikin gidanka ko a cikin gidanki da yawan sadaka da zakka da kyauta da alkhairi yana maida zuciyarki ta samu cikakken ilimi na fahimtar girman Allah imani ya karu dan daman shi imani wani abu ne wanda yake yazidu wa yankus yana karuwa yana raguwa me ke kara shi yazidu bi ziyadatil a'malis saliha yana karuwa idan ayyukan kwarai na gari suna karuwa to sai imani ya karu wa yanqusu bi naqsiha sai ya rika raguwa in ana rage ayyukan kirki kenan idan kana tsaye da sallah a lokacin ta a cikin jami'i ko kina tsaye da sallah a lokacin ta a cikin ɗakin ki ko nahiloli ko wannan kuma ga sadaka ana yi to imani zai karu wanda imanin na in ya karu shine garkuwar ka shine tsaron ka shine wannan immunity dinka ke sa Allah ya ce ku tsaye da sallah ku ba da zakka sai yake cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair duk abin da ku gabatar ma kanku na alkhairi na sadaka ko ibada ko ma menene tajiduhu indallah Allah ba zai bar wannan abin ya lalace ba tabbas Allah zai muku tanadin shi ya ajiye muku shi indallah a wurin Allah kuna zuwa ranar kiyama sai ku same shi Allah ya lullunka shi ya baku lada daga kar ku ji tuyar yin ibada kar ku ga zahin yin kyauta ko sadaka kar ku yi haka wannan kuna gabatar da kuna yin wani kamar kun bude wani akawun ne na alkhairi a lahira naku za ku samu wannan abin komin yawan shi a lahira wallahi idan ka je lahira duk ibadarka sai kayi gure kayi takaicin daman na lullunka wannan ibada ba wanda zai je lahira sai ya takeici wani takeicin da zai yi ga ibada ya zo da ita yace inda na san haka ake wannan ibada take samun mu da daraja da zama na ma gaba ɗaya ban yi wani abban da ibada ko banda kyauta banda sadaka ban yi ba komai wani kuma zai yi takeicin ya zo ga dama an bashi a duniya bai ba amfani da ita a nan sai raka na damar rishin amfani da bai yi ba dama shi kaga wannan Allah tsare mu da irin wannan dama domin wannan da damai ba ta da wani amfani ranar kiyama Allah ke cewa yauma la yanfa'u
adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahum al-la'natu wa lahum su'ud-dar
Allah mahalicin mu yake cewa wannan nadama da zaka yi in ka je lahira kai sakaki a nan duniya baka yi aikin kirki ba kada ga lokaci ya kure maka kai nadama kai zaman banza Allah ce la yanfa'u adh-dhalimina yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum rana ce da azzalimai kafirai kudirin su ko na dama su ba za ta baka da amfani gare su dan ba za a saurare su ba wala humul da'anatu tsinuwar Allah ta tabbata a gare su wala hum su'uddar suna da mummunan gida da aka musta di wanda nan ne za ta shiga Allah ya ce inna Allaha bima ta'maluna basir lalle ubangiji mahalicin mu bima ta'maluna ko kuma bima ya'maluna ga abinda kuke aikatawa ku mutane basir me gani ne ai dai ga shi da an amali da amin bai gafara game da aikin mai aiki wala yajibu ladaihi kuma aiki a gaban Allah baya tozarta ya bace ya lalace sawa'un kana khairan aw sharran duk dai ne aikin alkhairi kai ba zai bata ba aikin sharri kai shi ma ba zai bata ba fa innahu sayjadi kullu amilin bi amalihi lalle yadda lamar yake da sannu ubangiji zai yi sakamako da duk wani mai aiki ya muke sakamako akan aikin shi wa qala abu jafar ibnu jarir abu jafar ibnu jarir ya ce wa fi qawlihi ta'ala inna allaha bima ta'maluna basir allah mai gani ne akan abinda kuke aikata gaba da sai ke ce hadal khabar wannan labari min allah daga allah lil ladina khatabahum bi hadhihi al aya ga wadanda yake magana da su a cikin wannan aya min al mu'minin daga mu'mine annahum cewa su mahama fa'alu min khairin duk abinda suka aikata na alkhairi aw sharran ko kuma na sharri sirran aw alaniyatan a koye ko a bayyane fa huwa bihi basirun shi Allah mai gani ne ga wannan abin wala yakhfa alaihi minhu shay'un babu wani abu da zai koyi a gaban Allah cikin abubuwan da mutane suka yi mai kyau ko mara kyau fa yajazihim zai musu sakamako bil ihsani khairan da wanda ya ihsani a saka mai da alkhairi wa bil isaati wanda ya kuma muna na aiki shi kuma a mai sakamako misliha kwatankwacin abin da ya aikata an gane ku wannan shine abin da Abu Jafar ya faɗa dan haka ubangiji yana cewa
wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin
anan ubangiji yana mana bayani ne akan wani rudi ka san akwai rudi da duniya take ma mutum wanda yahuda suka shiga da su da kristoci wa qalu suka ce lan yadkhulul jannata har abada ba mai shiga aljanna illa man kana hudan sai dai in mutum bai hude wannan magana yahudawa ce su kadai su ba su sa kirista ba ba su sa da su kadai suka ce su kadai ne yan aljanna su ma nasara suka tayi suka ce ai lan yadkhulul jannata ba mai shiga aljanna illa nasara sai dai in kai nasara ne to sai Allah ta taro maganganun da wancan kowanne ƙarya ce Allah ce ji wani gurin banza da yahudawa da suke yi da gurin banza da kristoci suke yi suna da'awar ba mai shiga aljanna kowa na nuna heshi Allah ke cewa ina tilka amaniyu wannan gurace-gurace rai ne wanda ba za su cika ba amma kul ka gaya musu hatu burhanakum ku ka dalilin da ya goyi bayan haka da ya nuna haka in kuntum sadiqina in ku da gaske kuke yahudawa ku goda dalili karara da zai bayyana cewa ku ban mai shiga aljanna sai ku saboda ku kuke da addini a kawo aikin da aka yi a kawo dalili a kawo hujja kristoci ku ka kuma hujja ku cewa ba mai shiga aljanna sai ku me kuke na shiga aljanna rawa da waka kera makaman nukiliya a kashe mutane zuwa kasashe a yi sata a yi cuta a hada damba a hada gulma shine za a samu aljanna da shi ina kalla baiwa sai Allah yake cewa to kaga wannan in ko haka ne kai in an tambaye ka tsakaninka da Allah ima kanka hisabi gwada aikinka da aljanna ga aljanna a matsayinka na bai huje mi za ka gwada a ce fada abi dai takna kirki wanda wani mutum zai zo ya ce eh ya sheda ya ga wannan abin ka mushi wadi wala in bai huje zo zai zo ce a bai huje mushi amfani domin in ya amfane ka so daya ka ce ka so ka bar dai to kaga cutar dari za ka raka tunawa ko wanta amfanin daya wacce cuta za ka tuna in an zo shedawa wacce sheda za ka bada macuci ne ko mai amfani ne macuci ne dan cutar ta hiyawa ke sa Allah yake cewa zakka dalili to babu dalili sai Allah ce to ga dalili bala
bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu 'inda rabbihi wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun
Allah ce bala tabbas eh hakanin ne ƙarya ne babu san hujja saka hujja babu ita kuma ƙarya ne ba mai cewa ba mai shiga aljanna yake Allah ce ƙarya ne ba haka nan san yake ba sai Allah ya ce to ga zancen da zaka gamsu da shi daga Allah man aslama wajha duk mutumin da ya miƙa fuskarsa lillahi ga Allah ana nihin gaba daya kai ikhlasi ga Allah wannan aslama wajha shine akhlasa wannan akhlasa al'amal lillahi wahdahu la sharika lahu ka tsarkake aikin ka zuwa ga Allah shi kadai wa huwa muhsinin kuma ya zamanto kana mai ihsani ihsani shine mutabi'a lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wanda waɗannan ababan guda biyu sune sharadin karba aikin dan adam na daya kayi shi dan Allah nabi kayi shi kan sunna idan ɗaya daga cikin sharuddan nan ya fadi duk aikin da akai komin yawan shi komin tsawon shekaru Allah ba zai karba ba anan ne mutane da dama suka gaza su gano waɗannan ababan guda biyu su huta ke dan yana su gane shi ba yadda za a yi Allah ya karba aikin da za ka yi na ibada komin yawanta sharadin karba shi ta samu abin nan na daya ka tabbatar da tsakaninka da Allah kai ba ka nihin komi ba dan yaban wani ba ba dan burge wani ba ko kushe wani ko ba wani haushi Allah ne ya ce ayi kai dan Allah ya baka lada dan Allah ya kare ka daga azabar shi na ɗaya kenan na biyu ya zamanto kai koyi da annabi wajen ibada domin ko Allah ne ya ce kai kai kuma dan Allah kai sai ka saba ma annabi wajen yi Allah ba zai karba ba dalilin sabawa annabi Allah ba zai karba ba haka nan kuma in kai koyi da annabi daidai amma kuma a ranka ba dan Allah kai ba Allah ba zai karba ba ku gane in kai ba dan Allah ba ba zai karba ba in ka saba ma annabi zai karba ba wannan aya ta yi daidai da wasu hadisai guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ɗaya hadisul qudsi ne hadisul qudsin manzon Allah yake cewa qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwaya yana cewa man amila amalan ashraka ma'i gairi taraktuhu wa shirku wanda ya aikata wani aiki na ibada ashraka ma'i gairi sai ya hada ni da wani babu ikhlasi taraktuhu wa shirku sai in kyale shi da shirka shi na biyu sai manzo Allah yake cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd wanda ya aikata wani aiki na ibada amma ba kalkashin karantarwar mu ba to shi ma an maida mushi kaga wancan an ce wanda ya shirka ba a karba ba wanda ya saba wa annabi ba a karba ba kaga ya nuna maka ɗaya daga cikin su dinnan in ya samu ba za ka karba aikin ka ba dole in kana so aikin kai karbi sai ya zamanto kai dan Allah kuma kai koyi dawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ya sanya malaman sunna suka ce babu wani mai shiga aljanna in ba ahli sunna ba yiwa ai baka ke lahira ba da ibada bare ma har a auna a ga ya kamata ka shiga aljanna ko bai kamata ba saboda shi mutumin da ba mai ihsani bane shi mutumin da ba mai bin manzon Allah bane aikin da yake a duniyar wannan fa Allah ya rusa aikin. Dama aikin da kai ba dan Allah ba, inda kai shi Allah zai watsa shi ya wargaza shi kamar yadda ya ga mana yace wa qadimna ila ma
alimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura.
Allah ke cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin, za mu gabato da ayyukan da suka aikata a duniya gaba daya tunda babu ikhlasi ko babu mutabi'a, faja'alnahu haba'an mansura, duk sai mu sashi kura abin shekewa. Mutane sun da sun kasu kashi ko hudu, akwai wanda aikin shi yayi ikhlasi kuma yayi mutabi'a, kaga aikin shi 100% ya karbu. Akwai wanda aikin shi yayi ikhlasi babu mutabi'a ba ya karbu ba. Akwai wanda aikin shi yayi mutabi'a amma babu ikhlasi ba ya karbu ba. Akwai wanda aikin shi babu mutabi'a babu ikhlasi, daman ba bid'a ce yayi kuma ba dan Allah da yi, kaga shi wannan 100% Allah ba zai karba ba. Da haka sai a sanya shi haba'an mansura. Irin su ne Allah ke cewa walladina kafaru a'maluhum kasarabin
bi'in a cikin kafaru a'maluhum kasarabin bi'ati yahsabu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidu shay'an wa wajada Allaha 'indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab.
A wata aya ke cewa wujuhun yawma idin khashi'a amilatun,
yawma idin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya.
To kaga anan waɗannan ayoyi duka suna nuna kafirai da suka yi aiki akan kafirci, to aikin ya rushe. Idan kuma ma akan munafici ka yi shi, aikin ya rushe. Domin wannan aya tana gwada kafirai ne, duk ko wanda ya aiki ba da ikhlasi ba, tunda Allah yake cewa taraktuhu wa amru wannan wa shirku, zan bar shi da shirkan da ya hada da shi a cikin aikin, ashe kaga aikin ya rushe. Shi yasa aka ce za wani zai zo da gashi ya wahala a duniya, ya kashe kuɗi, ya bata almakashi lokaci, amma bisa bid'a yi. Kawai in an je lahira ga aikin tewa he Allah ce dubban karba ba, wa yasa ka kai babu hujja. Shine wujuhin yawma idin khashi, a za ga wasu tsoki a ranar kiyama kaskantattu, amilatun, sun yi aiki mai yawa amma aikin banza ne, bid'a ce shi. Shi yasa malamai suke siffanta ta da ƙasa, kaman kayo ta kwanya shi. Yanzu ka sayo yashi ka kanan garin wa zai saya? Mutane suna sayo gero su ka, wani ya sayo tumatir ya ka, wani ya sayo kaza, kai ka tsauro yashi ka cika buhu, ka ga naka kayan sun yi nauyi. Amma in ka zo ban mai kula da kai, to haka bid'a take a lahira, Allah tsare. Ke sanya ka ga anan an rusa aikin. To ko da ma munafiki ne a ce wani bangare ne yake da shi na imani, wani bangare bai shi kamar da munafikai take, misali a ce ka sami ikhlasi amma babu mutabi'a tsakaninka da Allah kake yin abin, to duk da haka ka zama munafiki. Allah ba zai karɓi ba aikin munafiki kamar da bai karɓi ba sallar su. Wannan ayoyin suna da yawa, in Allah ya kai mu gobe za mu ƙarasa sauran bayanin, saboda gashi lokaci ya riga yayi. Bari mu ba da dama, in Allah ke mu gobe sai mu ƙarasa bayanin. Mun dai fahimci abin da aya take nufi, shine ka kyautata aiki, akan ta za mu tashi gobe in Allah kai. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.